بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya damu da mu wannan yini mai tarun albarka, yini Lahadi, dare na Litinin, wanda yau wata na Sha'ban ya da kwanaki 15, hijira yau na da shekara 1445, 25 ga watan 2 na miladiya 2024. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Salim Mai Nangi a nan unguwa ta Buba Shango a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Ainihin Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, littafin babban malami Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma lokaci irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta ba, muna cikin kitabu talak. Kitabu maza? Kitabu talak, littafi da yake magana game da saki, yine at-talak, saki na aure. A samu rabuwa tsakanin ma'aurata a musulunci, wannan shi ake kira da at-talak, wanda mun shimfiɗa da abin da ake nufi da talak da kuma yanda yake kasancewa. Mun fara wannan babi ko kitab, mun karanta hadisi kwara ɗaya a cikin kitab ɗin lokaci ya ci mana. Yau za mu tashi hadisi na biyu a cikin kitabu talak, shafin littafi na 66 daidai. Hadisi kuma za mu tashi kan hadisi mai namba ta 345 a shi wannan feji kuma a cikin kitabu talak. Malik yake cewa, an Fatima binti Qaisin, akwai Fatimatu binti Qaisin, sahabiya ce, Allah ta'ala ya ƙara yarda da ita. Ta ce, anna Aba Amr bin Habs dalaka halbatta, akwai mijinta mai suna Aba Amr bin Habs, Aba Amr bin Habs ya sake ta saki wanda ba komai a ciki, shine albatta. Ana fahimta? Kamar mutum ya saki matarsa saki uku, la qaddarallah, ko su yi li'ani na tsinininiya. An gane ko? Wannan shi yake kira da talaqul batta, sakin da babu komai kansa, har sai an ɗaura wani auren. Misali, in mai saki uku ne, wa huwa gha'ib, a lokacin baya nan ya yi tafiya. Wa fi riwayatin, a wata riwayar, dallaqaha thalathan, ya sake ta saki uku. Fa arsala ilaiha wakilahu bishairin, sai ya aika wakilinsa ya kai mata abinci. Sha'ir kenan, ya sake ta saki uku, sai ya tura wani wakilinsa ya kai mata abinci. An gane ko? Fa saki tathu, sai ta yi fishi da wakilin wanda mijin ya tura ya kai mata abinci. Bayan ya sake ta saki uku, sai ta yi fishi da shi. Fakala, shi wakilin Aba Amr bin Habs yake cewa da ita, wallahi ma laki alaina min shay'in, wallahi babu wani abu na wajibi kanki tattare da mu. Ma'ana, wannan abin da ya miki kaman kyautatawa ne, ba wajibinsa bane yayi. Ana ganewa? Faja'at Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fazakarat zalika lahu, sai ta dawo zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take ambata masa haka. Ta ce, mijinta Aba Amr bin Habs ya saki ta saki uku, kuma ya aiko wakilinsa ya kawo mata abinci, kuma sai ta yi fishi haka, ta ɗan nuna ɓacin ranta ga wakilin nasa. Sai shi wakilin yake cewa, wallahi baki da wani haƙƙi na wajibin ciyarwa a kanku, abin da Aba Amr ya naka miki wannan sha'ir ɗin kyautatawa ne. Ita kuma sai ta zo ta karanta wa manzon Allah wannan. ana fahimta faqala sai manzon Allah yace laysa laki alaihi nafaqa tunda suke uku ne ba wani ciyarwa na wajibi naki akan sa ana fahimta ciyarwa da shayarwa da tufatarwa kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata iyakan mutumin da ya saki matarsa saki na 1 da na 2 har in saki 1 ne akwai damar komai kenan in saki na 2 ne ma akwai damar komai to duk sakin da akwai damar komai har ta kammala idda da abincinta da tufafinta da maganinta duk iyakan mijinta amma in saki ya kai 3 to wannan nafaka din ta sauka bata kan mijin ana fahimta domin shari'a hikimata shine ya ciyar da ita ya shayar da ita a lokacin iya da iko idan yace ta dawo shikenan amma idan har saki 3 ne kowa ya ce ta dawo ba za ta dawo ba domin shari'a ta gindaya wani abu na har sai wani ya aure ta an fahimci wannan sai ma aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam laysa laki alaihi nafaqa ai wannan abin da ya faɗa daidai ne baki da wani haƙƙi a kasa ne ciyar da ki bayan ya saki ki saki uku wa fi lafzin a wani lafazin wala sukuna ko gunkwana ba zai baki ba da gunkwana da ciyarwa ba wajibinsa ba ne baki sukuna shine gunkwana ko muhalli fa amaraha an ta'atadda fi baiti ummu shirikin sai manzon Allah ya ce ki taso daga nan ki da gidan ummu shirikin ki idda a gidan wata mace ce sahabiya an gane ko ki baro can tunda sukin uku ne ba damar komai ki zo gidan ummu shirikin ki idda a gidan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai ya ce tilka imra'atun ya ga shaha ashabi ko kuma ita ummu shirikin wata mata ce wanda sahabbaina suna yawan zuwa gidan shine ya ga shaha ashabi gidanta sahabbai suna yawan zuwa saboda ka itaddi inda bin ummi maktum saboda ka yanzu gidan ummu shiriki din makarki idira nan a fasa ana gane ku ta dawo gidan wa abdullahi bin ummi maktum fa innahu rajulun a'ma domin shi abdullahi bin ummi maktum mutum ne makaho tatada'ina siyabaki inda zaki iya kube hijabin ki ma a gaban sa shi makaho ne ba zai ganki ba ina tada'ina siyabaki inda zaki iya dage hijabin ki ko mayafin ki ma a gaban sa shi ba ganin ki zai ba fa iza khallalat fa azzinini har in kin kammala idda gaba daya kin gama to ki sanar da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat falamma khallalat lokacin da ta fita daga idda ta kammala zakartu lahu sai ta je ta ambata wa manzon Allah cewa ta kammala idda sai ta ambata cewa annan muawiya bin abi sufyan akai muawiya dan gidan aba sufyan wa aba jaham da aba jahamin katabani sun zo suna neman aure na ana fahimta bayan ta kammala idda ita ke sanar da manzon Allah cewa da aba jaham da shi da muawiya sun zo sun fara neman aurenta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da ita amma abu jaham fala ya dawo asahu an atiqihi wa amma muawiya fasalukun la mala lahu inkihi usama bin zaid fa karihatu summa qala inkihi usama bin zaid fanakahu faj'ala Allah fihi khaira agane ko waqtabat bihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a cikin maneman nan nake guda biyu duk ba da zabi sai yake cewa da ita Abu Jaham fala ya daul asa an atiki baya ajiye sanda a wuyansa wannan me yake nufi kenan kullun sanda tana wuya yi magana iya duka haka malami sai fassara mutum ne mai dukan mata an gane ko shine baya ajiye sandarsa a wuyansa wa amma muawiya amma shi ko muawiya fasalukun la mala lahu talaka ne ba shi da abin da zai ci an gane ko kuma a'a mutum ne mai kauro iya da akwai amma ya ci ma a cikinsa iya masa wahala kamar mutumin da ba shi da dukiya saboda ka in kihi Usama bin Zaid mazala sai ciki je ki auri Usama dan Zaid shine abin da zan baki shawara ana ganewa fakari hatu a lokacin da farko sai ta kyamace haka din sai ta ji kamar Usama bai mata ba sun makala sai manzo Allah yake cewa da ita dai in kihi Usama bin Zaid ni dai na ciki je ki auri Usama fanaka hatu sai ta je ta aure shi faja'ala Allahu fi khaira sai Allah ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure wagtabat bihi har suka samu zuriya da shi da ita da Usama bin Zaid an fahimta ashe wannan hadisi akwai durus da yawa a cikin sa na farko idan mutun ya saki matar saki uku to da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa ba ta kansa kamar yadda ke kansa wajibi idan ya saki matar saki ɗaya da na biyu tana kansa har sai ta gama idda amma in saki ya kai uku to babu wata ciyarwa babu wata shayarwa babu tufatarwa na wajibi a kansa amma hakan kuma ba zai hana ya mata ihsani ba in ya da iko an fahimta amma ciyarwar wajibi wanda shari'a take nema dole yi ba ta kansa kamar da ma'aikin Allah ya bayyana laisa laki alaihi nafqa wala sukuna ya baki mazauni ya ciyar da ke ba dole sa bane ba haƙƙinki bane akan shi ana fahimta abu na biyu za mu fahimci cikakkewa idan har mace an sake ta saki uku to ba za ta zauna ta yi idda a gidan mijin ba sabanin saki ɗaya da na biyu saki na ɗaya za ta yi idda a gidan mijin saki na biyu ma haka amma saki na uku ba za ta yi ba domin ma'aikin Allah ya ce fito daga gidansa ki je gidan ummu shirikin ki idda a gidan abu na uku har in gida maza suna yawan shiga gidan kamar gidan dattijuwa ko wata gida da ake kasuwa kullum maza suna sintiri to bai dace a ce wata mace ta je gidan ta idda ba manzon Allah har ya ce ki je gidan ummu shirikin sai ce a wannan gidan kuma sahabbai suna yawan zuwa gidan kine ga sha'a ashabi suna yawan zuwa gidan saboda karki idda a gidan domin akwai yiwuwar kina wani yanayin wani ya shigo ya ganki aka ba dadi ki bar wannan gidan ki je gidan wa gidan Abdullahi bin Ummul Maktum domin shi makaho ne zaki iya zama har ki cire tufafin ki maki ba zai ganki ba ana fahimta haka duk manzon Allah ya dora ta akan wannan kuma yace da ita har in kin kammala idda ki sanar da ni ba mamaki akwai tanajin da ma'aikin Allah ya mata namiji kai ma zaka iya fadawa ƴarka la qadarullah ko kanwarka har in an sake ta kice in ta kin gama idda ki fada mini ya halatta idan kana da wani taniji da kai mata ko kana so ka hada ta da wani wajen aure zaka iya cewa in kin gama idda kafin wani ya miki magana ki sanar da ni ana fahimta wannan duk ya halatta a musulunci abu na gaba ashe har in ka san wani iya da mummunan hali to ashe ba za ka bar kanwarka ko ƴar amininka ta aure shi ba ana fahimta kun ga waɗannan biyu duk sahabban manzon Allah ne da Abu Jaham da Muawiya duk sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya san halayyar su ita ba za ta iya sakewa ta ji daɗin zaman gidan aure ba sai ce da shi Muawiya din da shi Abu Jaham din karki aure su ana fahimta a wannan gabar malamai suke cewa har in wani ya zo iya neman aure kai kuma ka san shi uba na yarinyar ko wani amininta ya zo ya tambaye ka ya wane kuwa ya zo neman ƴarmu amma muna so mu ji menene halayyarsa kai kuma wajibi ne ka faɗi gaskiyar abin da ka sani an fahimta kar ka yi masa ƙazafi kuma kar ka ɓoye wani abu da ka sani baka faɗa ba ana fahimta idan ƙauro gare shi ka san mutum ne ƙanƙamo to za ka iya faɗa ai wallahi wannan nan ƙanƙamo ne ya ci a cikinsa ba ya iya yi iya da kuɗin amma ba ya iya cin kuɗin ya halarta ka faɗa musu wannan in har halinsa haka yake in ko mai dukan mace ne ma za ka iya faɗa in mai yawan aure saki ne ma za ka iya faɗa duk halinsa har in an tambaye ka za ka iya faɗa wannan ba giba ba ce bacin na masa ba ne an fahimta amma kuma ko da kuma kuna da takon saƙa da shi na rahin fahimta an zo an tambaye game da halayen su karka mai shari kuma karka mai ƙazafi duk abin da ka san ba halinsa ba ne karka faɗa abin da ka san shi ne reality halinsa ka faɗa wannan shi ne daidai an fahimta abu na gaba a hadisin dai akwai shar'antar da cewa ya halatta a zaba wa mace miji ko bazawara ce kaga ita wannan bazawara ce ai an sake ta har uku mata yi idda sai manzon Allah ya ce ki auruwa Usama bin Zaid in ki yi Usama a matsayinka na baba kowa ko wali ko limamin unguwan kana da fawa to zaka iya cewa wance na zaba mata wane zama mijinta wannan ba laifi bane a shari'a ana fahimta duk wannan fiqihun hadisi ne muke fito da shi dai bayan dai abin da aka fahimta duk wannan a karkashin wannan hadisin duka hujjoji ne wannan an fahimta nan saboda ka wajibi ne mu kula da wannan duk wanda yazo neman aure to a binciki halayyarsa har in akwai halin da akwai cutarwa ga ita matar kar a yadda hada wannan auren domin ka'idar la darar wala dirar ba cutar ba cutarwa shi kuma aure ba zaman cutarwa bane zamani ne kowane bangare iya da haƙi kamar yadda shari'a ta bashi ba zaman cutarwa bane ba har in akwai cutarwa to shari'a ta yi halatar a ba aure a tsakani har miji iya cutar da mata ko mata tana cutar da miji an yi a gyara bai yiwa to shari'a ta ba da dama a raba wannan aure ana fahimtar wannan da dai sauran abubuwa da yawa wanda kowa zai iya hararo wani abu bayan wannan abubuwan da na faɗa a cikin shi babul idda babi zai magana game da idda idda shine saurarawar matar da aka saki har sai ta kammala wani abu da shari'a ta dora mata sannan kuma ya halatta wani yazo ne auren ta bayan wannan ita idda akwai wanda ake da kirgi na watanni da kwanaki akwai kuma idda da ake yi kirgenta da jini an fahimta jini na al'ada da yake zuwa ƴaƴan mata a duk wata a galabiya to ana fita daga idda wajen kirga zuwan wannan jinin haka nan kuma akwai wanda shirye ta ba jinin za su kirga ba kwanaki ko watanni za su kirga idda wanda tafi yawa ita ce ta mutan da aka sake ta kuma tana jinin al'ada ita ce wanda Qur'ani yake cewa wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in su mata da aka sake su matan da suke jinin al'ada na duk wata to ba za su kammala idda ba shari'a bata ba wani dama yazo ya fara neman auren su ba har sai sun yi jini uku bayan miji ya sake su wannan jinin wata suna yi a wata abin da yafi yawa kenan wata ma a wata biyu tana yin jini uku wata a wata ɗaya tana yin jini biyu ana samu tsakanin da ake bambance jinin haida da ba shi ba a samu kamar kwana bakwai zuwa goma tsakanin in jini ya zo wa ƴa mace da zuwansa zuwa ɗaukewarsa wani ya zo bayan wannan aga akwai interval na kwana goma tsakani to wata haida ce sabuwa ta zo mata an fahimta kaga ashe mace za ta yin haida biyu a wata ɗaya in irin wannan mata ce cikin wata ɗaya da rabi ta gama iddanta akwai kuma wanda wata take akwai wanda take fin watan ko ba juna gare ta ba akwai wanda sai ta fi wata ta yi jinin al'ada ma ko ba juna gare ta ba akwai wanda sai ta yi shekara ma sau ɗaya take jinin al'ada kaga wannan idan mijinta ya saki ta yi ta shekara uku kenan in dai jinin yana zuwa duk tsawon lokaci to sai an jira ya tarabbasna ay yantadhirna za su zauna su jira su dakata har sai sun ga jini uku ko har sai sun ga tsarki uku an fahimta an ce akwai wata mata wanda wani malami yake ba mu labari ita da Allah ya halicce ta sai ya kaddara mata a shekara biyar sau ɗaya take haida sai an shekara biyar ya ta yi jinin haida sau ɗaya kaga idan wannan mijinta ya sake ta ba juna gare ta ba sai ta yi shekara goma sha biyar sai ta yi shekara goma sha biyar sannan za ta samu damar yin wani auren daga baya tunda in dai jini iya zuwa mata ka'ida sai ta kirga wannan jinin duk tsawon lokacin da zai ɗauka ana fahimta akwai kuma iddar da lokaci ne akwai iddar da a cikin awa ɗaya maza ya gama ta kamar miji ya saki mace da ciki bayan awa ɗaya da sukin ta haihu to ta gama iddar ta a rannan maza ta iya ɗaura wani auren an fahimci wannan kuma ko mutuwa ya yi in dai tana da ciki ta haifi cikin ta gama iddar ta ko saki ne na yau da gobe ta haifi cikin ta gama iddar ta ana fahimta inda Allah ya ce wa ulu wa ulul wa ulul ahlami ko an yadda ana wannan wa ulu a wannan wa ulatul ahmal wa ulatul ahmal fa iddatuhunna an yadda ana hamalahunna fa ulatul ahmal mata ma abuta juna biyu iddasu shine an yadda ana hamalahunna su haife ciki su kenan da safe la qaddar Allah wani saki batarsa karfe 10 zuwa 11 zuwa 12 ta yi to bayan sallan azhar in ta samu miji zata yi aurenta kaga an sake ta a yau tayi iddarta a yau tayi aurenta a yau wannan dama ce kadai amma ga masu juna an fahimci wannan akwai idda kuma ta kirgen kwanaki ko watanni ga mace wanda aka aure ta kuma aka sake ta bata fara jinin al'ada ba domin kankanta shigarunta an aurar da ita bata fara al'ada ba kuma ta je gidan mijin mijin ya sake ta bata fara al'ada ba to ya zata idda ta wannan ko tsohuwa ce har ta je karshen jinin al'adarta ta daina yi ko mijin ta ya sake ta kuma aka samu wani dattijo ce iya so to ya zata ga iddarta har a baki dama ya aure ta kini shi ne su waɗannan za su zauna tsawon wata uku an fahimta wallahi ya isna min al-mahidi in irtabtum fa iddatuhunna salastu ashhurin wa laylam yahidna da matan da aka sake su sun ɗebe tsammanin idda domin sun tsufa afwan haida domin sun tsufa jinin baya zuwa da kuma mace karama da aka aure ta bata fara jinin al'ada ba to su waɗannan iddar su ne wata uku an bayyana wannan su ne yan wata uku su ne iddar su a yau aka saki yarinya bata fara jinin al'ada ba aka kirga daga yau zuwa wata uku bayan sakin ta ta gama idda mace tsohuwa ta daina jinin al'ada aka saki ta daga yau aka kirga zuwa wata uku to ta gama iddarta sai kuma mace wanda mijinta ya mutu alladhi tawaffa an hadawjiha wanda ake ce mata takaba da Hausa ko ita kuma Qur'ani ya ce wannan wata hudu da kwana goma su ne iddarsu wal mutallaqatu ko kuma wallazina tawafuna minkum wa yazuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wanda mazajen suka mutu suka bar su a matsayin matan aure za su zauna su jira ba ado ba yawan fita ba wani ya zo neman aurenta har ta yi wata hudu da kwana goma shine iyaka idda ta mutuwar miji an bi mutan nan to wannan sune category na idda a cikin musulunci akwai wata iddar ma ta al-mafuqut mutumin da aka neme shi aka rasa a ce ya fita amma bai dawo ba ba a ji labarin mutuwarsa ba kuma ga matarsa an yi ta nema ba a same shi ba to ita wannan matar ya za a yi ta samu kanta har ta yi wani auren daga baya to akwai akawal na malamai a wannan wa'an sun ce zai zauna a dinga cigiyarsa tsawon shekara guda in ba a gan shi ba a sake cigiyarsa tsawon wata shekara guda a yi shekara biyu ana cigiyarsa in ya cika shekara biyu daidai ba a gan shi ba to daga ranar kuma za ta fara idda a kaddara ya mutu an gane ko daga ranar za ta fara idda ta kaba tsawon wata hudu da kwana goma idan a cikin wata hudu da kwana goma ne dawo shi ke nan magana ta gane amma har in ta gama wata hudu da kwana goma nan ya dawo to shi ke nan in ta ga dama ta so za ta iya koma gidansa in ba ta so ba shi ke nan sai ya sake shiga sabon neman aure kuma an bayyana wannan misali kuma ya tafi shekara biyu ba a ganshi ba har ta yi iddar ta kabar ta gama har ta daura aure da wani ta daura auren kuma ya dawo to ya za a yi in yace bai hakuri ba eh matarsa ce in yace bai hakuri ba ya za a yi idan ta daura wani auren ya dawo to shikenan zabi za a bata ke ga tsohon mijinki ya dawo iyaya idan ta ce dama wallahi rahinsa ne ni mijina nake so to shari'a za ta kallafa wa nan ya sake ta a sosai kuwa ya sake ta kuma a biya sabon mijin ba sabon mijin ya sake ta kuma a biya sadakinsa ta gama idda kuma ta koma gidan tsohon mijinta shikenan in kuma ta ce a'a da wallahi aure da wannan haƙuri to shikenan kuma hayi da wata dama shikenan a za tsaya sayan haife juna ai ai duk wannan magana inda juna ai tsaya za yi an haife juna tukunna an bai mutan nan to wannan shine abin da malamai suka faɗa game da idda wallahi ta'ala alam sai malike cewa an subai'atul aslamiyya daga subai'a al aslamiyya sahabiya ce radiyallahu anha Allah ya kare yadda da ita annaha kanat tahta sa'ad bin kaula ta kasance karkashin sa'ad bin kaula a matsayin sa na mijinta kira wa huwa min bani amir bin lu'ay shi kuma kabilar sa ita ce kabilar banu amir bin lu'ay wa kana mimman shahida badran iya cin wanda suka je yakin badar an gane ko fatuwaffa anha sai ya mutu fi hajjatul wada a shekarar da aka yi hajjin bankwana wa huwa hamil a lokacin ita kuma tana da ciki subai'atul aslamiyya an sake ta afwan mijinta ya mutu an gane ko amma tana da juna kuma ana ganewa falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafati bata jima ba shine tanshab din bata dau lokaci mai tsawo ba wasu ma malaman sun ce kwana uku zuwa hudu da mutuwar sa kai ta yi falamma na'alat min nifasiha ta gama jininta na haihuwa shine nifasi jinin da yake zuwa ƴa mace bayan ta haihu ta kammala wannan jinin haihuwa din ta jammalat lil kitab sai take ado kamar ta macen da ta shirya a zo a nemi aurenta an fahimta tana kammala jinin haihuwarta shikenan sai ta fara ado da kwalliya domin masu neman aurenta su zo fadakala alaiha abu as-sanabil bin ba'akakin abu sanabil bin ba'akakin yazo rajulun min bani abdiddar wani mutum ne daga cikin kabilar banu abdiddar fakala laha yace da ita mali araki mutajammila ya akai na ganin kin yi ado ke da mijinki ya mutu kwalakin ta kaba ba su gama ba kin yi ado ya haka la'allaki tarjinan nika kina kudinki aure ne har kika fara ado yanzu wallahi ma anti binakihin wallahi ke ba za ki samu damar yin aure ba hatta tamurra alayki arba'ata ashhurin wa ashara har sai kin kammala watanni hudu da kwana goma bayan mijinki ya sake ki ana fahimta qalat subai'a ita wannan mata da mijinta ya sake ta haihu tace falamma qala li zalika lokacin da wancan mutum ya fada min wannan jama'atu ala thiyabi hina amsaitu da yamma ta yi rana ta yi dab da fadawa sai na tattaro na taho fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na zo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalika sai na tambaye shi game da wannan a ce ya rasulullah mijina ya mutu daga mutuwarsa bai fi kwana hudu ba tsakani na haihu ina kammala jinin haihuwa na sai na fara ado da kwalliya domin masu nema na su zo ana cin haka sai wani ya zo yace ba ni da iko na yadda a zo neman aure na har sai na cika wata hudu da kwana goma to manzon Allah ya zan yi mai hukunci an fahimta ta zo take tambayar manzon Allah wannan fa aftani sai manzon Allah ya bani fatawa bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli manzon Allah ce tirran da kika haife cikin kikin idda kin gama iddarki an fahimta yace tirran da kika haihu to iddar kin gama wa amarani bi zawaji in badali yace ko duk lokacin da manemi yazo kin yadda da yake auren ki kun ga ashe abin da na faɗa dazu shine wannan hadisin ya tabbatar kenan idan har miji ya saki mace ko ma ya mutu to tana haihuwa ta gama idda in mutuwa yayi kuma rabon gado za a raba da ita tunda ba ta gaba ba da mai ku nake ha miji ne ya saki mace afwan miji ne ya mutu ya bar matansa to iya bari matansa ba ai kwana ɗaya ba ma ko ran da ya mutu ma ko yaje wata ta haihu daga cikin su eh banji ba ta yi ta gaba wani guri a wuni ba wadda da gaske ta gaba ta bakin haihuwa ta ce ta gaba ta gaba kuma dole a raba gado da ita idan ya mutu a yau
ta haihu a yau din bayan mutuwarsa a gobe za ta yi daura auren ta an ta tsami santa za ta yi daura auren ta kuma an araba gado za a bata ba wani abu alifi kuma a shari'anci ba wani alifi da te an fahimci wannan to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai kiran da kika haihu kin gama idirki saboda ka ko yanzu mane mi yazo miki kin amince da yake auren ki kawai shikenan qala ibn shahab malik ibn shahab yake cewa wala ara ba'san yace mu ma ba ma ganin wani laifi an tazawwaja hina wada'at din matan da aka saki ta da juna ta yi aure duk lokacin da ta haihu a yau kina haihuwa to kin samu dama zaki ya daura wani auren wa in kana da fi dammiha koda tana jinin haihuwar ma bata gama ba ya halatta an fahimta amma ghayra Allah ya qarubu ha zawjuha hatta tatahura sai dai in tana wannan jinin mijinta ba zai kusance ta ba sai ta yi tsarki amma auren ya halatta a daura musamman kana ganin wani zai iya zuwa ya bige ka ko ba gaskiya bane yawa wani ne ya saki matarsa kuma kaga kai zaka iya jarrabawa tana haihuwa to wance tun kafin jama'a su jiba kai a daura mana auren nan a ran da ta haihu koda tana jinin za a yi daura maka aure amma sai in bije mijinta ba zai kusance ta ba sai ta gama tsarkinta an bayyana wannan shi wancan ibn shahab din malamin imamu malik ya cikin malaman imamu malik bin anas sallallahu ta'ala alaihi wasallam an zainab binti ummi salama daga zainab yar gidan ummu salama qala take cewa tuwaffi hamim li ummi habiba dan uwa na jini ko dan uwa makusanci ga ummu habiba sai ya mutu da ita ummu habiba din ita ce ramla binti abu sufyan da ita ummu salama din duk matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fada'at bi sufra famassathu bi zira'iha da ya mutu sai ta ce a kawo mata tirarihi ne sufra irin tirarin su na mata din nan sai ta shafa a jikinta ana fahimta faqalat sai ta ce innama asna'u haza ni na aikata muku wannan kaga ita mace mai ta kaba ba ta shafi tirare a gane ku ba ta ado ba ta kulliya amma tana tsafta amma ba ado ba kulliya ba shafa turare sai ta ce a kawo mun turare ne shafa ta ce na aikata wannan ne li anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta ce domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin baya halatta ga iya mace tu'mina billahi wal yawmil akhir matakar ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar alkiyama an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin ta yi ta kaba ga wani namijin da ya mutu sama da kwana uku illa ala zawjin sai dai imijin ta ne arba'ata ashhurin wa ashara ita za ta zauna tsawon wata huɗu da kwana goma ana fahimta anan za mu fahimci a ce idan dan uwan mace ya mutu za ta iya yin ta kaba amma ƙasa da kwana uku dan uwanta babanta an fahimta wani kawunta wani babbanta idan ya mutu shari'a ta bata dama ta kame daga kwalliya ta kame daga ado ta kame daga shafa turare amma kata wuce kwana uku miji ne kadai aka ba dama a yi wata hudu da kwana goma ana iddarsa amma matukar ba miji bane to an bata dama ta yi amma kata hawar kwana uku an fahimci wannan wannan shine abinda Zainab binti Ummi Salama take faɗa. Manzon Allah ya ce la yahimlu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar alkiyama an ta hidda ala mayyitin fawqa salasin ta yi ta kaba ga wani macece da ya mutu sama da kwana uku illa ala zawjin sai da imijin ta ne. Shine aka ce za ta yi arba'ata ashhurin wa ashara. An fahimta? An Ummu Atiya radiyallahu anha daga ummi atiya Allah ta'ala ya kare da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tuhiddu imra'atin ala mayyitin ba wata mace da aka bata dama ta yi ta kaba ga wani mamaci fawqa salatin sama da kwana uku illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashrat sai da imiji ne za ta zauna tsawon watanni hudu da kwana goma wala talbisu thawban masbughan illa sauba asbin ba za ta sa tufa sakakkiya mai ado ba shine sauban masbughan ko tufa da aka rina ta mai ado sai bugata Allah na rini ne an gane ko ta sa tufa mai rini mai kala mai daukan ido ba za ta sa ba illa sobi ghasbin sai dai wata tufa ta baya bo ba fallasa thiyab min al-yaman fiha bayadun wa sawad wata tufa ce da ake yin ta kasar Yaman fara da baka ce kai ba wata bata da wata ado ana fahimta he tufa dai na baya baya wanda ba su da ado to su ne mace za ta iya sawa a lokacin ta kaba ina so mata su gane cewa ko har mazan ma ku sanar da mata cewa ita ƴa mace idan har mijinta ya mutu tana ta kaba abinda aka hana ta shine kwalliya da ado an fahimta amma ba tsafta ba kun san akwai bambanci tsakanin tsafta da kuma kwalliya azami ma iya kwalliya amma ba ta masa kyau to tsafta za ta iya wankanta sau biyar a kullum in hakan ya bayyana kamar lokacin zafi an fahimta za ta iya wankanta za ta iya wanki amma ba da turare mai kanshi ba an fahimci wannan turare mai kanshi kamar nau'in ado ne afwan sabulu mai kanshi kamar nau'in ado ne ba za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba sai sabulun da bahi da kanshi haka nan za ta wanke tufafinta in sun yi datti za ta sauya tufafinta sau uku sau biyu a kullum har in akwai bukatar haka ba kuma za ta zauna a daki kullum ba ka san wata in tana ta gaba a daki take duk zafi tana daki wannan gaskiya magudanci ne ba sai da bacci dora mata wannan za ta iya zauna a gidanta ta yi girkin abinci ta yi shara ta yi wanki duk a gidanta za ta yi wannan ba abin da ya hana ta wannan abin da aka hana ta ba za ta yi kwalliya ba ba za ta yi ado ba ba za ta shafa turare ba kuma wani ba zai zo ya neme ta a wannan yanayin ba nema na aure an fahimta amma tsafta ya halatta mace ta yi tsafta a lokacin da take ta kaba wajibi ne ma kai wajibi ne ta yi wanka wajibi ne ta yi wanki kar ta zauna da datti kuma ta fito waje tsakar gida ta zauna ba wai dole ta zauna daki ba amma wata kullun za ta wuce ta miƙe kafarta tana kallon gabas da wuka a gefanta da wata tumfafi a gefanta kuma ba za ta canja kayan juma'a juma'a wannan duk wallahi magudanci ne ba addini bane al'ada ce ba addini bane an fahimta wai wannan wukar wai ko da mijin za ta ganji ya zo gunta ah to ai ba san suke bada maka kenan wai wai ko mijin zai fatarwa ya zo ga wuka shikenan sai ta yanka shi ko ah wannan din magana din daga ji wannan magana ce ba ta magudanci kawai har in mijin daki ne yana so ki mutun ya dawo ba shikenan ba haka ake so ba ai ka ake so ai so duka wannan shine mata su gane kar a takura ki a zaman daki musamman da zafi ki fito waje ki zaman ki in ta kama ki dafa abincin ki dafa ki girki ki sharan ki dama fita ta yau da gobe agun ya mace ba daidai bane sai da dalili kuma tana takabar ma in har dalili ya kama ta fita za ta fita kamar neman magani ba ta da lafiya an fahimta kamar wani abu na dole ne ya ta fita din za ta iya fita amma fita iyaka bukatar da dawo gidan da shikenan inda wanda zai wakilce ta wajen wannan bukatar za ta iya aikata bai da fita wannan dai shine a takaice abinda shari'a ta hana mata masu takabayi amma za ta yi tsabtar ta yi adon da ta yi sauransu to ita wannan sai take cewa ki aka mata tare sai ta shafa a jikinta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ga mace wanda ta yi imani da Allah da ranar alƙiyama kuma ummi Adiya take cewa manzon Allah ya ce kada duk macen da ta yi ya bai halatta wata mace ta yi wata ta yi wa wani takaba ba daga cikin mamata tsawon fice ya fice kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashrin wa ashran wala talbisu sauban masbugan illa sauba asbin wala taktahil ba za ta sa kwalli ba an gane ko ine taktahil ba za ta sa kwalli ba domin kwalli kamar ado ne wala tamsu tiban ba za ta shafa turare ba illa iza tahurat sai dai in ta gama jinin al'ada nubza min qustin aw adfa ta samu dugon turare kamar na miski da suke amfani da shi bayan sun gama al'ada ko abin da ya kama da wannan domin ya kore mata irin yanayin wannan jini wanda ya gama zuwa a jikinta in wannan turaren ne nasu da suke amfani da shi bayan gama al'ada wannan ba matsala ba amma turaren ado ko ta sa a jikinsa ko na daukan hankali to duka wannan an haramta mata sawa lokacin da take ta gaba al'asab hine siyab min al-yaman fihi bayad wa sawad can da aka ce sai dai tufa asbin to wata tufa ce da ake sakata a kasar Yaman a wancan lokaci baka da fara ce ba wani ado a jikinta nubza shine ay ash-shay'ul yasir dan wani abu takeicecce wal qustu al-ud aw nau'un min at-tibi kamar dan bisa turare a jikin auduga ko abin da ya kama da wannan ko kuma nau'i ne na turare ta tubakkir bihi an nufasa mata masu jinin al'ada suke amfani da kuma mata masu jinin haihuwa suke amfani da shi domin kore yanayin wannan jini kada ya zama to matsala a jikin su wal adfar jinsu min at-tib adfar wani nau'i ne shi ma na turare la wahid lahu min lafzihi shi bahi da daya a cikin lafazinsa wa qila huwa itrun aswad shine kamar wani turare mai nau'in baki alqita'a minhu tushbihu ad-dufur shi ma wani dan yanki daga cikin turaren yayi kama da wancan dufur din shi ma wani nau'i ne dai duk sunayen turare ne wannan a takeice abinda hadisin yake koyarwa har in mace tana ta kaba to bi halatta ta yi ado ba bi halatta ta sa sakikken tufa ba hakanan bi halatta ta yi abin nan ba bi halatta ta ainihin sanya turare ba sai dai turaren da aka ba su dama wanda suke sawa a lokacin al'ada to wannan ya halatta koda tana ta kaba tana wannan yanayin ya halatta sa an fahimci wannan hadisi na gaba daga ummi salama Allah ta'ala ya kare da ita qala take cewa ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ibnati tuwfi an hazawjaha yar yata ina da ya to wannan yata wa mijinta ya mutu wa qad shakkat aina ainaiha idan ta kuma gashi ta kama da ciwon ido bayan ya mutu kuma ciwon ido ya same ta afanaka haluha zan iya kai mata kwallita sa ta zo tana neman fatawa a gunwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yatta mijinta ya mutu ko tsabar kuka ne ko ya aka yi har idan ta kama ciwo da idan ta yake ciwo sai mahaifiyarta ta zo neman fatawa ya halatta a kai mata kwallita sa fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sai manzo Allah ce bai halatta ba marrataini aw salasan ta saki tambayar ta karo na biyu ce a'a ko ta saki tambayar sa karo na uku yace a'a kullu zalika yaqulu la duk in biyun ne in ma ukun ne amsar da yake bata shine a'a bai halatta sa ba summa qala inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashran ita za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma shine gejinta na idda wa qad kanat ihda kunna fil jahiliya to sai manzo Allah yake bata bayani yace da lokacin jahiliya kafin zuwa na da musulunci ɗaya daga cikin ku ma'ana ku mata tarmi bil ba'ra ala ra'si hauli tana kirge da kashin raƙumi hine ba'ra tana kirga kashin raƙumi bayan mijinta ya mutu sai ta kirga har tsawon kwanakin shekara sannan za ta gama ta kaba an fahimta a da kafin zuwa musulunci lokacin jahiliya idan mace mijinta ya mutu tana wannan yanayin na takura har shekara guda ta yi sannan za su samu dama ta koma walwalarta kamar da kira amma da musulunci zo hirage ya rage ya mai da shi wata wannan kwana goma an fahimta fa kala zainab zainab tace kanatul mar'a idza tuwfiya an hazawjaha a lokacin jahiliya idan mace mijinta ya mutu dakkalat shibshan ana sanya ta a wani kuntataccen daki shine shibshan dakin da bashi da walwala wani daki takuraren daki wala bisat sharra siyabaha kuma za a bata tifatta mafi kaskanci shi za ta sa walan ta musatiban wala shay'an hatta tamurra alaiha sana ko turare ba za ta shafa ba ko abin da ya kama da turare sai ta yi tsawon shekara guda a wannan yanayi a cikin takura da rashin wanka da rashin wanki da kuntataccen gun zama an fahimta summa tu'ta bi dabba bayan ta kammala shekara gudan nan sai a zo da wata dabba himar aw tsair aw shad ko jaki ko wani tsuntsu ko wata akuya ko tinkiya ana gane ko fatafadda bihi sai a dinga goga mata wannan dabbar a jikinta a gane ko a dinga goga mata dabbar jikinta kallama nafadat bi shay'in illa matat to duk dabbar da aka irin wannan champion aka irin wannan tsafi da ita to kadan ne ba sa mutuwa domin ai champion ne sihiri ne a dauko dabbar ana goga mata ita wanda ta kaba din ana fahimta summa takruju sannan bayan ta kammala wannan shekara an zo an goggoga mata wannan dabba jikinta summa takruju sannan za ta iya fita fatuta ba'ra ko kuma aka mata kaji rauqumi shine ba'ra fatarmi biha ta dinga jefa daya tana jefa daya tana jefa daya har sai ta kirga na tsadadin kwanan shekara guda ko aje mata a kusa da ita yau ta jefa daya gobe haka har sai wanda aka kirgo na kwanan shekara gaba dai sun kare summa taraji'u ba'da ma sha'at sannan ta dawo cikin mu'amalarta ta wanka da saka yadda masu kyau bayan wannan in ta so min dibin aw ghairihi za ta iya sa tarare ko wani sa an fahimta ashifshu albaytu sagir alhaqir hine dan karamin daki kuma walakantace taftaddu hine tudiliku bi hajar sada za a dinga goga wannan dabar a jikinta kun ga ashe mata lokacin jahiliya wahala suke sha wahala suke sha mugwaro wahala ta kaba mace kamar prison za ta shiga wallahi lokacin za ta kaba lokacin jahiliya a takure a wahalce amma zo musulunci sai dauke wannan wahalalin an fahimta wancin abin da suke ne yawan zama a daki da rike wuka da rashin wanka duk watan jahiliya ce ba su mata ba watan jahiliya ce ita ce ake so a dawo da ita amma lokacin da manzon Allah ya zo da musulunci gaba ɗaya wannan sai aka fancakali da shi aka ce kawai abin da ba za ta yi ba ado da kwalliya abin da ba za ta yi ba wani ba zai zo ne ma auranta ba abin da ba za ta yi ba kawai kenan amma za ta yi tsafta za ta yi wanka za ta yi wanki za ta yi shara za ta yi abinci za a zauna kuma a tattauna a hira da ita duk za a yi wani da ita wannan ba matsala bane insha Allah to mun zo karshen babi ko to ina ganin lokaci ma yayi za mu samu tsaya ne insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe ina roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan kuma shine darasin mu na 40 daidai a littafi darasin mu na 40 daidai insha Allah kuma ina zato ina tunani har in Allah ya kai rayuwar mu mako mai zuwa insha Allah za mu rufe wannan karatu kuma sai bayan an kammala azumi insha Allah Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya mahaifan mu Allah ya ji kansu da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala mu roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka mahaifan mu Allah ta'ala ka ji gansu ka gafarta musu da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka dora mu tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya mu kuma ya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ka hore mana dukkan bukatun mu na alkhairi ka biya mana ya Allah ta'ala kuncin rayuwa da yake cikin sa ko ya Allah ka kawo mana ƙarshen sa ya Allah kai mana maganin sa ya Allah duk masu hannu a wannan yanayi na kuntatawa bayinka ya Allah ta'ala idan masu gyaruwa ne ka gyara su ya Allah idan ba masu gyaruwa bane ya Allah ta'ala kai mana maganin su dukkan mu nan da muka zo wannan masallacin Allah mai da kowa gidan sa lafiya kuma dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abin da muke tsoro kuma ya Allah ta'ala ka amintar da mu Alhaji wanda ya assasa wannan masallacin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukan sa na alkhairi aina shi mahaifansa da namu Allah ya ji kansu zuriyarsa da tamu Allah ya tarbiyantar da su ya dora su ta farki madaidaici hanyoyin sa da nema Allah ya inganta masa su Allah ya kara masa albarka a rayuwarsa da mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum na'am
kacibori na mata wanda suke idda ba akwai kacibori na mata wanda suke cire mahaifansu a karan kansu yadda saboda wasu da ne nasu kuma haka yana ana su ci gaba da yin jini haila akwai da kuma da yidi ne kamar na rashin lafiya da yake sa haka ya faru kuma idda ya kama su a wani
to ita mace idan an cire mata mahaifa ba ta halala ne ba ta yi kwata kwata ba za ta yi ba ta yi ta yi kiyasi ta yi wata uku ita ba ya kiyas ta ta dona ba ta yi kenan an fahimta in dai cire mahaifa yana hana al'ada to ya yi kiyasin ta dona ba ta al'ada kwata kwata kamar yarinya karama da bada fara ba ko tsoho da ta gama an fahimta ita ma ta yi wata uku shikenan waje shi ɗaya kuma ko shikenan eh da shi ne insha Allah
wani sabon a sawa ne kuwa ko sai ba da fatan malamin ya so da ya tambaya ta kamar haka daya malam suwaye ya kamata suna tsayawa a sauran gaba musamman san tambayar limam na biyu ya ce ya aika yana ake gudanar da masallacin kwamiti ne
shi ma ko babu washe bane ne to na farko wanda ya halatta tsaya a bayan liman su ne wanda za su iya hukunta sallah ko da liman din matsala ta same shi an fahimta akwai hadisin da yake nuna kan cewa wanda ya kamata zamanto a bayan ku limamai ulun nuha ulul hilmi wal duha mutanen da sun kai shekarun mafarki kuma suna da ilimin addini kuma su hankali wanda za su iya hukunta sallah dukkan masallaci rati wannan shine abin da ya kamata gaskiya har in min biya sallar muhimmanci alqiblar mu a sallah ita ce saudiya ko a addini ma gaba daya idan kun kula a bayan limaman su duk limamai ne a bayan limaman su kowanne liman ne kuma da shiga irin ta liman ko da liman Allah su ta warware to wanda bayan sa in yazo ya dama ya gowar sa da to amma gaskiyar magana a wani lokacin za ga wasu matallatan waɗanda suke tsayawa a bayan liman ba su cancanta ba gaskiya kaga wani wanda sa iya zamewa tsakani ga Allah ko yayi aski irin na Yahudawa kuma yazo bayan liman ko ya sako jisi ta dan ban da sunan kafiri a bayan rigar sa ko riga mai hoto yazo kuma bayan liman ya tsaya idan limamin nan alwalansa ta warware fa shi fa na bayan nan ba ya cancanta yazo ya tsaya gurin liman yake kuma shi wannan a wannan yanayin idan kuma ya limance ku ai akwai na kaso a ciki gaskiya akwai rashin kamala duk da a ce ya san komai ma na sallar ya sani to wannan shigar akwai kamala a cikin abin da suke inganta sallar ta inganta akwai tufafi mai kyau akwai yanayi mai kyau akwai shiga ta musulunci haka ku zuzira ta kuma inda kulli masjidi amma wani lokacin kuma zaga wanda su cancanta su zo bayan liman din ba za su zo ba har sai an yi iqama din to suna can suna hirar su ko suna nasu abu sai a kira sallar har liman ya zo to dole waɗannan ɗin kuma suna zo bayan liman din bayan da za a yi abin biyu ne ya haɗu duk mutumin da ya cancanci ya ja sallah kuma ya yarda masallaci shi ne masallacinsa na sallah to ya kamata komitin a yi da su a ce wane 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 to kusan ku ne ba a masallacin da muke ganin in har liman baya nan ko har in liman ya samu matsalan alwala to ku ne ba a tattauna da su to wajibi ne yanzu a kanmu da ku gaba daya duk lokacin da aka kira sallah ya zama tukuna masallaci amma rashin zuwan ku da wurin ayi kama ba kwana to zai iya haddasar da kowa fa zai iya jin sallah bayan liman ya samu matsala a kirawo su a zauna da su mutum uku ne mutum hudu ne to a tabbatar da cewa masu tsayuwa a saitin liman gaskiya za su iya kota sallah ko mutane masu kamala a idan mutane masu yanayi mai kyau wannan gaskiya wajibi ne kowane masallaci su yi wannan a tattauna da su a ba su wannan wajibcin in ma hikima za a yi a ce to kai wannan kai ne na'ibi na ɗaya wani kai ne na'ibi na biyu wani kai ne na'ibi na uku ka san mutum ya san muƙami a ce kowa na'ibi ne a cikin ku gashi nan ko da liman baya nan ko da an samu matsalar to ku ne kaga an kai wani an ɗaure su wajibi ne a kira sallah kafin ya gama kuna masallaci to wannan shine gaskiya abin da ya kamata ko kuma in su din ba sa nan har in akwai masu kamala makamantan su din to ya zamto suna bayan liman lokacin da za a yi kama wannan gaskiyar magana kenan haka ake ainihin gina masallaci ya gino cikin kima da mutunci Allah ya samu dace na'am sai na biyu
ya biyu ya ce ya ake gudanar da masallaci to mutsi ne ko su liman da
to akwai masallacin da suke da committee akwai wanda ba su da shi akwai masallacin da mutum ɗaya ne ma yake juya shi abin da yake a masallaci shine duk wanda ya gina masallaci ya tabbatar da kawai ya gina wa Allah ne ba zai taba kawo wani interest nasa a cikin masallacin ba ko an yi committee ko ba a yi ba ya zama to masallacin iya gudana bisa tsarin sunna ba wani mutum ɗaya da za a bi ra'ayinsa ko yayi daidai ko bai ba a masallaci babu wannan har in an yi committee kamar yadda wasu gurabin suke ba laifi bane amma duk da committee to liman ba shine uba a masallaci ba a shari'ance a sunnance ko da committee to liman shine shugaban committee in ma ba shi bane shugaban committee to shine wajibi a girawo ma sha bai matsayin sa an fahimci wannan ya zama to ɗan committee mataimakan sa ne shi kuma wajibi ne in sun ka min shawara ba da saba bai dauka in sun ga wani abu na ci gaba su sanar da shi haka ake yi kar kuma shi ma ya dau wani matsayi ya take ci shine liman ya ba zai ji shawara kowa ba shi ma ba haka ake yi ba har in an ce gawa na gawa to mataimakan ka ne amma ku yadda shine kimiki gaba kuma shine wanda ya kamata a martaba wannan shine gaskiyar magana amma ba daidai bane a ce ɗan committee kuma su rena limami ko suna wasu abubuwa wanda liman ya jeje labari wannan ba daidai bane ba daidai bane wajibi ne tsakanin committee da liman har in akwai din to a samu kyakkyawar fahimtar juna kuma kowane a bashi matsayin sa da girman sa yadda yake shiryance amma ba za a ce dole liman ne zai juya masallaci ko ya gudanar ko ɗan committee ne zai gu a'a shi dai masallaci iya gudana ne bisa tsarin sunna da addini akwai masallacin da nake gaya muku bahi da committee ba amma limamin da sauran ma mun su ce tafiyar da masallacin kuma haka ake ba matsala bane in an yi committee ba laifi bane in an bar shi haka daga liman sai liyadan sai ma mun sa ba matsala bane abin dai da za a kiyaye shine kada a shigo da wani interest cikin masallaci ko da committee ko babu kar rashin girmamawa shigo cikin masallaci to wannan shine abin da shari'a ta tabbatar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman shine shugaban kowa da kowa an fahimta duk wani wanda zai aiki a masallaci taimaka masa yake to haka ya kamata mu dora akan wannan gurbi har zuwa ƙarshe rayuwar mu Allah ya samu dace Allah ya samu gaba lafiya shikenan ku subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh